Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Ga labaran ko mai karanto su Ladan Ibrahim Aya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi fatali da batun da ke cewa wai tawagar yakin neman zabensa ya gana da wani lauyan kasar Rasha, wanda har wannan tattaunawa da ake cewa an yi ya baiwa kasar Rasha haɗin kai domin kasar Rasha ta yi tasiri a zaben na shugaban kasa wanda aka yi a shekarar ta gabata. Trump, wanda yake hutun ƙarshen mako a wurin shakatawarsa da yake New Jersey a jihar Asabar, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa duk da bayanan da ke fitowa daga kafofin sadarwa game da wannan batu bai hana kasuwar tsakanin jari tashi ba, sai dai kuma wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taron yake cewa tawagar campaign ɗin tayi ya bayyana cewa shi yana cikin waɗanda suka halarci wannan ganawar. Haka kuma akwai cikin satin da ta gabata sai da babban ɗan shugaba Trump ya ce ba shakka ya halarci wannan taro domin kuwa an yi masa alkawarin bashi wasu bayanai da ka iya zamewa Hillary Clinton abokin karawa da babansa cikas a neman zaben shugaban kasan na Amurka. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce waɗanda suka shirya juyin mulkin a Turkiya a shekarar ta gabata kuma ba su yi nasara ba maciya amana ne kuma kamata yi a ce an filla kanunsu. Shugaba Erdogan ya yi wannan kalamin ne a wajen bikin tuna wannan rana ta da raɗa wata gadar da ke Istanbul suna wato gadar 'yan mazan jiya. Ya dai wannan gadar akan ta ne aka yi sa'insa da masu goyon bayan juyin mulkin da kuma masu kin hakan, wanda kuma ya yi dalilin mutuwar mutane 250 waɗanda suka hada da sojoji da fararen hula. A cikin jawabin na shugaba Erdogan ya ci gaba da cewa kamata yi waɗanda suke da hannu cikin wannan yunkurin na juyin mulki su zamanto an tsare su a gidan yari kwatankwacin irin na Amurka da suke da shi a Guantanamo Bay. Ya ce muddin majalisar dokokin kasar ta samar da dokar kisa ga waɗanda suka ingiza mutane su aiwatar da wannan juyin mulki, to ba zai ɓata lokaci ba wajen sawa dokar hannu. Ya ce waɗannan mutane ba su nuna tausayi ba lokacin wannan yunkuri, domin ko sun nuna wa mutanen sabin diga waɗanda ba su ɗauke da komi, ba su ɗauke da kowane irin makami wanda ya wuce tutar kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen kasar Faransa ya bayyana damuwarsa yadda dangantakar tsakanin Qatar da makwabtanta ke ƙara sukurkucewa. Wannan yasa ya yi kira ga dukkan ɓangarorin da su nemi hanyar da za su kawo ƙarshen wannan ƙiƙiƙakan. Jean-Yves Le Drian ya yi magana da manema labarai ne jim kaɗan bayan ya kammala tattaunawa da takwaransa na ƙasar ta Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a Doha a jiya Asabar. A ƙasashen da suka hada da Saudi Arabia, haɗaɗɗiyar daular Larabawa, Bahrain da Masar duka sun soki Qatar ɗin da marawa ayyukan ta'addanci baya. Wannan ne yasa ƙasashen suka baiwa Qatar ɗin sharuɗa 13 ko bayan sun yanke hulɗar jakadanci da ita. Duk da yake ƙasar ta ce a shirye take ta sulhunta da ƙawayen nata, amma kuma ko kusa ba za ta yadda ta fansar da ɗiyaucinta ba. Ma'aikatar shari'ar Amurka na buƙatar kotun ƙoli ta soke hukuncin wani alkalin kotun tarayya wanda ya tsame kakannin mutanen da ke zaune a Amurka daga cikin jerin mutanen da dokar hana shigowa ta shugaba Donald Trump ta shafa. Ma'aikatar shari'ar ta gabatar da buƙatar tun daren Juma'an da ta gabata, ranar Alhamis ɗin da ta wuce ne dai, wani alkalin kotun gunduma a Honolulu mai suna Derek Watson ya kira da a rinka amfani da abin da ya kira hankali yayin da yake kare nau'ukan wato 'yan uwan mutanen da ke zaune a Amurka da ka iya shigowa daga ƙasashe 6 waɗanda yawancinsu musulmi ne, wato ƙasashen da suka hada da Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria da Yemen. Watson ya umarci gwamnati da kar ta aiwatar dokar kan rukunin jinsi daban-daban na mutanen da ke zaune a nan Amurka. Watson kuma ya zartar da cewa duk wani dan gudun hijira da wata cibiyar tsugunar da yan gudun hijira ta yi alkawarin daukar nauyinsa a Amurka, to a bar shi shi ma ya shigo Amurkan. Kasar Jamus ta tabbatar cewa an kashe wasu ‘yan kasanta su biyu har lahira ta hanyar daba musu wuka a wani harin da aka yi kai musu a wani hotel a wani gandun shakatawa da ke Masar. Wani bayanin ma’aikatar harkokin wajen Jamus ta ce muna nuna ɓacin ranmu da tabbacin cewa wannan abu babban abin bakin ciki ne.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi, wannan ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma da gabatar. Yau shirin zai yada zango ne a jihar Gombe, inda gwamna ya bada umarnin a daina manna fasta domin ko a cewar sa lokacin zabe bai yi ba. To wannan kalamin na gwamna, wasu da bayan jam'iyyar sa ba na cewa wannan yayi daidai domin ko ai sai lokacin zabe ne ake leke fasta. Amma wasu kuma cewa suke yaushe gwamna ya zama malamin zabe. Wakilin mu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya tattauna da waɗannan mutane masu mabambantan ra'ayi game da wannan batu. Da farko gashi gwamnan da kansa da kuma umarnin da ya bayar.
Na ba wa shugaban yan sanda umarni na jihar Gombe ya tabbatar da duk wanda ya samu yana mannawa ya kama shi kuma ya daure shi. Wannan umurni zai fara daga yau domin kudi da dukiyoyin al'umma yake amfani da su a yi wannan ba za ka tashi kai ɗaya ta ko ku biyu ko kuma da yan guru kaɗan ku zo ku ɓata kayan al'umma a sunan siyasa ba. Siyasan kuma lokacin ma bai yi ba. Daga ƙarshe na yi kira hukumar zaɓe wato INEC da ta tashi da aikinta, ta manta da aikinta, aikinta ba sai lokacin zaɓe ba ne. Aikinta an gama zaɓe yana nan. Kamar yadda muka sani akwai lokaci da ake siyasa, akwai lokaci da ba a siyasa. A yanzu mun yi gyare-gyare a cikin gari, sai mutum ya zo da hoto ya mamaye hoto kun ya bata su ga baki daya a cikin sunan siyasa. To ina kira ga INEC da ta tabbatar ta sake yin wani wa mutane. Wannan ba lokacin siyasa ba ne. In ma da siyasa ba irin haka ake siyasa a yanzu ba tukunna. Akwai lokacin irin wannan siyasar zai so.
Amma Alhaji Salih Lawal shugaban jam'iyyar Labour Party na jihar, duk da yake ya ce wannan batu na rikicin cikin gida ne na jam'iyyar su ta PDP mai mulki a jihar, sai kuma a wuri daya ya ce duk abinda zai kawo zaman lafiya shi kam yana marhabin da hakan. Shi ma ga abin da ya shaida wa Abdulwahab din.
Wato ina ga wannan bare rasa alaka na abunsu na cikin cegefi ba. Don akwai wanda suka taso suna kokarin neman gwamna kuma har yana kawo sabani tsakanin su. To shi fa bai ce wani ya fitar da wani bai ce wani ya tsaya ba. Wannan bangaren su kenan. Sannan ta bangaren mu ƴan siyasa mu a siyasanci cewa kar a fito a manna posta. In muka posta ko wani iri in muka dube shi ta hanyar zaman lafiya tun da yake yanzu siyasar namu ga yanda ta zama kullum addu'an mu shine a yi duk abin da za a yi a yi shi lafiya a gama lafiya. Idan akwai wani abu da zai kawo wani batun maganan tashin hankali ko taɓarɓarewan wani abu wanda zai shafi zaman lafiyan da muka samu, to mu za mu iya goyon baya don mun fi son zaman lafiyan. Tunda a doka an ce ana da lokacin da za a fito a yi campaign, to gaskiya saboda zaman lafiyan da muka samu mu bara mu so mu ɗansu ƴan siyasa su fito su yi kaman na manna posta saboda kar ya kawo barkewar zaman lafiya da muke da shi dan mun yi ta addu'a Allah ya samu zaman lafiya to bara mu so wani abu ya tankare da wannan zaman lafiyar da muka samu ba wannan mun zamu iya duban sa ta wannan bangaren amma in lokaci yayi tunda a doka akwai lokacin da ainihin za ta ce ta yi likin din ban na hana campaign yanzu an ba kowa dama ya yi idan da a ce a waccan lokacin ne ainihin ta yi likin din ban sannan ya fito ya ce ya hana ko kuma kar wani ya fita campaign ko kar wani ya manna fosa to da wannan za mu iya fitowa mu kalubalanci wannan abun amma tunda doka ta hana shi kuma ya ce bai goyi bayan a yi wannan ba to gaskiya mu kuma ba za mu fito mu ce bai yi daidai ba.
Shi ba nasa bangaren shugaban jami'ar ACPN Alhaji Muhammad Abubakar Sarki cewa ya shugabanin zaman wakilin hukumar zabe domin ko ga abin da yake cewa
wannan bayanai da shi gwamna ya yi na cewa duk wani wanda ya manna posta ko ya manna menene za a ya ba da umarni a kama shi to wannan wani magana ne wanda ya yi ai ba zai sabu ba ai wanda mu muna karban umarni ne daga hukumar zabe ita take da daman ta ce lokaci kaza ga lokacin da za a yi abu kaza ko ga lokacin da za a yi abu kaza amma su daman jam'iyyar PDP sun saba idan wani abu ya taso wanda suka hana cewa makar kowa ya manna posta sai lokacin da suka tashi suka ce ga wanda za mu tsaye da dan takara ka san ba a zaɓe ba jam'iyyar PDP dadi kawai suke ko primaries ba sa yi sai dai a yi dodorido kawai a zo a yi waɗannan abubuwa a zo a manna to wannan doka idan za ta yi aiki a cikin jam'iyyar su da suke ma juna haka amma mu a jam'iyyance muna karɓan doka ne daga hukumar zaɓe ita take da jadawalin cewa lokaci kaza za a yi kaza lokaci kaza za a yi kaza idan lokacin ya yi kawai da ta ce lokaci kaza ya yi shi kan za mu yi ai shi gwamna ba yi da hurumin shiga matakin INEC hukumar zaɓe hukumar zaɓe ita take da hurumin da za ta iya cewa a lokacin manna fosta bai yi ba gwamna ba gwamna bai da wannan hurumi
shi ya ce kuna lalata masa wasu ayyuka ne da yi na gyara garin Gombe sai ku je ku yi ta mammanna kona ta lillika hotuna na yan takara ko kuma son yin takara
ai da mun ka ga fosta guda ɗaya na wata jam'iyya sai ka ga na NPDP guda goma yanzu idan da rai ba magana fosta ba ma bacci ma ba na hana mu ba ana mana mai da wake-waken su cikin dare karfe ɗaya karfe biyu za ka ji ana ta yawa ana wakan nan ko to wannan disturbing din mutane da ake bai zama wani abin ɓata mutane wannan ba sai manna fosta kawai da za a manna a cikin fon shi ne kowa ya sani kuma dimokuraɗiyya yake ba mulkin soja ba sabida haka akwai dokoki duk abin da ya shafi zaɓe da fosta da menene duka constitution da electoral act ya yi magana haka sabida haka hukumar zaɓe ita take da hurumin waɗannan abubuwa a gwamna ba shi ba gwamna ne na soja ba na dimokuraɗiyya ne mutane suka zaɓe shi sai ce zai zo ya amfani da ƙarfinsa na zamowa gwamna ya kake kowa ya musulki kowa wannan ba da dai bane
to dake wannan batun hukumar zabe ne ya sa wakilinmu na Abuja Nasir Adamu Elikaya ya tambayi Aliyu Bello mai magana da yawan hukumar zabe shin wa ina matsayin hukumar zabe akan wannan batu
idan mun yi dubi da abin da dokar zabe ta kasa ta tanada a sashi na 99 karamin kashi na 1 da na 2 ita hukumar zabe tamkar ba ta kallon abin da mutum ke yi gabanin ya zama dan takara ko gabanin wata jam'iyya ta wuce masa gaba har sai in ka zama dan takara ne kake karkashin da hukumar zabe take kiko da dubi da kuma la'akari da jam'iyya sannan kawo kan dokokin da hukumar zabe kai tsaye kundin dokokin zaben tarayyar Najeriya ya san da kai a wannan sashi da na ambata na 99 karamin kashi na 1 an kai dan ɗebi iya adadin kwanakin da suka dace ayi wato campaign kenan a wannan lokaci kwana 90 nan ne dan takara zai fito da hotunansa a karkashin jam'iyya da hoton jam'iyya a saman da tambarin jam'iyya a saman hoton shi ko a cikin hoton shi yana nuni da cewa yana karkashin jam'iyya kaza saboda haka ga ka'idoji da gwamnati da hukuma da kasa ta shimfiɗa wanda a nan ne ake la'akari da cewa zai yi kaza ba zai yi kaza ba misali a cikin waɗannan hotuna ba daidai bane a samu yayi ya alakanta kansa da wani abu da ya shafi cin zarafi ko cin mutuncin wata aƙida ko al'ada ko wata manufa ta wani sashi ko wata al'umma ko wata kabila ko wani addini na kasa baki da.
Aliyu, in ka duba kusan duk waɗanda suke sa irin waɗannan hotuna yan jam'iyya ne, kuma za ga akwai tambarin jam'iyyar da suke fatan za su tsaya takara. Misali kamar ya nuna mutum zai iya manna tambarin jam'iyya ya sa hoton sa ya manna a jikin gidansa cewa yana da fatan wani abu zai iya faruwa nan gaba. Kaga su ma waɗannan mutane ya kamata hukumar zabiya ta san da zaman su.
To kusan na iya kiran waɗannan mutane matsayin muna fata ne ba su kai ga ɗan takara ba, domin a doka abin da aka sani shi ne ba za ka amsa ɗan takara ba har sai ran da jam'iyyarka ta amince maka cewa wani mun tsaye da kai yi takara. To kafin ka kai ga wannan mataki, duk abin da ka yi da kanka a gidanka ko motarka ko wani sashin rayuwarka kake nuni da alakanta kanka da jam'iyya, wancan kai da jam'iyyarka ku kusan me kuke yi, ba ku fito har fajiyar yadda hukuma take kallon ku a matsayin ga doka kai tsaye da take kai gare ka ba. Amma ita hukumar da take guda ita jam'iyyar da take la'akari da waye ɗan takararta, takan fidda rana ta musamman ta tantance wanne ne a cikin gwanayenta za ta tsere mata takara. To lokaci idan yayi ta tsaye da wannan ɗan takara ne, hukuma take kallon ɗan takara ya shigo ƙarƙashin jam'iyya, kuma za a nema masa dukkan amincewa na hukuma da zai takararsa a ƙarƙashin hukumar a ƙarƙashin jam'iyyar da yake so, domin hukuma zaɓe ta fidda sakamako yal Allah ya ci ko kuma ya samu akasin haka.
Tabbas kusu irin waɗannan hotuna akwai waɗanda kai tsaye suke fitowa su rubuta for governor, for president, watakila wato dan yan takarar gwamna ko shugaban ƙasa. Wasu kuma za su rubuta Allah ya yi da nufi, wannan fatan alheri da sauransu. Yanzu misali masu irin waɗanda suka manna, kuna zaga kuna ganin irin waɗannan hotuna tun yanzu, kuma zaben nan za a yi shi 2019. Shin ba wani laifi a haka?
To ka san yana da kyau mutane su lakanci sabanin kalmomin da ake amfani su. A cikin yaren Turanci akwai abin da ake kira aspirant, sannan akwai candidate. Ban sai da zaka so ka fassara su ba. A Bahaushe in ka ce musu duk masu takara, ina ganin ba kai wa wanda yake aspirant da wanda yake takara din adalci ba. Shi aspirant tamkar ya fito ne yana burin zama dan takara, bai ma zama dan takara ba, sai ya zama dan takara ka ne diki ɗaya daga aspirant ya zama candidate. Ita hukumar zaɓe kullun tana mu'amala da jam'iyya ne akan wanda ya zama candidate. Kafin ka zama candidate, muna fata na ce sunanka, kusan ma iya kiran ka, muna fata in ma kalmar ba ta yi daidai ba ko ta yi girma dai Allahu a'lam, amma dai na san in ka kira mutum muna fata tukunna jam'iyyar sa ma bai samu amincewar ta ba. To lokacin da kake matsayin muna fata, ma'ana kana neman jam'iyyar jam'iyyar ka ta amince maka, kaga a hukumar zabe ta tsallaka ta wuce jam'iyya ta je tana ce maka don me kai kaza, jam'iyyar ka ne ya kamata ta san cewa wane ya rigar ta ya shiga al'amarin da ba a kai ga lokacinsa ba. Idan an kai ga lokaci aka ce za a fito da ɗan takara, su waɗannan waɗanda suke matakin muna nema ko muna fata ko muna sa rai ko a taya mu a da ko Allah taya mu ko Allah ba da sa'a da ka kira, in lokaci ya suka fito suka zama ɗan takara, to fa lokaci yayi kenan da duk abin da doka ta tanada ya hau kansu ta hanyar jam'iyyarsu. A lokacin ne kuma za a zo a duba shin yaya kake gudanar da al'amuran siyasar ka karkashin jam'iyyar da kake ciki, yaya ake gabatar da campaign dinka. Kada ka manta a karkashin doka akwai lokacin fara campaign, akwai lokacin kare shi, akwai lokacin lika poster ko sa talla a kafafen yada labarai, akwai lokacin dakata da shi. Idan lokacin ya wuce kamar a ce sauran awa 24 a tsaye da gabatar da zabe, aka samu mutum da laifin sa tallan neman goyon baya ko aka kama jam'iyya da ci gaba da dora tallan neman goyon baya ko kuma neman ƙuri'u ga hannun jama'a, ana washe garin zabe, ta yi babban laifin da hukumar zabe da duk wanda ya gani mai ruwa da tsaki ya san cewa an saba wannan doka, kuma za a kai su gaban kuliya kuma yana da hurumi da zai hukunta su.
Wani hukunci kuke da shi ko wani mataki za ku ɗauka? Don mun ji labari watakila akwai wasu jihohi da suke cewa yanzu in suka ga sun hana ma a riƙa manna irin koda hotunan muna fata ɗin ne.
To abin sani shi ne jihohi suna da ikon ɗaukan matakan da ya dace da su gwargwadon fahimtarsu na kawo zaman lafiya a tsakanin al'umma su. Amma abin da hukumar zaɓe kawai ta sani shi ne ba dukkan al'amura ne suke cikin ruwa da tsakinta ba. Abin da yake ruwa da tsakinta shi ne sai ka zama ɗan takara ƙarƙashin jam'iyya. Gabanin jam'iyya abin da kai da jami'an tsaro da jiha da kuma sashin da ka fito ta auna su ga shin abin da kai daidai ne da aƙida da ra'ayi da zaɓinsu ko kuma a'a ya saba.
To Nasir Adamu Alkaya mun gode, kai ma Abdulwahab mun gode, sai Salamun Abu da ya daidaita sautin shirin, ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Masu sauraro, kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi, ga rahoton mu na musamman, a yi sauraro lafiya.
Wani taron al'umma kabilan Ibo da ƴan arewacin Najeriya da gudana garin Maiduguri kenan kan wannan batu da ya zafi cikin ƴan makonnin nan na yin aware ko kuma fafutukar kafa a yankin Biafra da wasu ƴan kabilan Ibo ke kirarin hakan da kuma wa'adin da wasu ƴan arewacin Najeriya suka baiwa ƴan kabilan Ibo da settle nasu su bar arewacin Najeriya wanda hakan ya tada hankulan jama'a da dama kama daga ƴan kabilan Ibo zuwa ma ƴan arewacin Najeriya game da kokarin raba kawuna da irin wannan matakai ke kokarin yi a arewacin da ma kudancin kasar lokacin da ɗaya daga cikin shugabannin ƴan kabilan Ibo wato Nnamdi Kanu ya soma kiraye-kirayen kafa a yankin Biafran ko kuma raba Najeriya gida biyu wasu ƴan kabilar Ibo suka dinga janye kansu daga wannan kiraye-kiraye yayin da wasu ƴan arewacin kasar kuma suka baiwa ƴan kabilar Ibo wa'adin cewa su traina nasu su koma yankin kabilan Ibo wanda hakan ya dinga haifar da martani kan martani daga dukkanin bangarorin biyu Sheikh Muhammad Gadeidi yana daga cikin shugabannin kungiyar matasan arewacin kasar da kuma ya fito daga yankin jihar Borno wanda suka gudanar da wani taro na musamman da su da ƴan kabilar Ibo na kokarin ganin cewa sun dunkule wuri guda da kuma baiwa ƴan kabilan Ibo tabbacin cewa cigaban zaman su a inda suke kuma su suna tare da ƴan kabilan Ibo
kowa da kowa ya san abin da kwanan ne ya faru a tsakanin Biafra da ƴan Northern Arewa abin Hausa so a kai ne muka riga abin ba zai yiwu ba mu da su ƴan uwa ne tare muka soma wannan abin Hausa da mu da Inyamurai duk daya ne tare muka zauna an san abubuwan da ya faru kuskure ne ba wanda baya kuskure mu da su duk daya ne mu zauna a kasa daya mu abin da yafi damin mu a nan kasa kawai a zauna lafiya shi muke so
to me zaka ce game da kiraye-kiraye da shi Nnamdi Kanu yake yi na kokarin kafa yankin Biafra kuma shi dan kabilar Ibo ne
mun ji labarin Nnamdi Kanu ba dai mutumi ne shi na kudancin Najeriya amma kuma Ibo ma ba duka bane suka bi
shi ma tsohon dogarin shugaban kasar Najeriya Janar Sani Abacha wato Major Hamza Al-Mustafa wanda Hamza G Hamza ya wakilta ya halarci wannan zama da gudanar da ƴan kabilan Ibo a garin Maiduguri ga kuma abin da ke cewa
to kaman yadda ka sani shi Major Hamza Al-Mustafa yana ta kokarin ya ga ya hada mutanen kudu na kudu maso yamma da mutanen arewa akan wannan abu da ake ta fama da shi na rigima na rabuwar Najeriya to shi mutum ne wanda kamar yadda kuka sani mutum ne mai son zaman lafiya mai son hadin kai mai son cigaban Najeriya to shi ne da aka samu gayyata daga youth na Borno State to shi ne sai nazo a matsayin na wakilci shi abin da ake so a ga an ci shine Najeriya zaman lafiya da hadin kai da cigaban Najeriya
ganin cewa kusan dukkanin yankunan kasar nan akwai ƴan kabilan Ibo ko wani tabbaci gwamnatin jihar Borno za ta baiwa ƴan kabilan Ibo game da cigaba da kasancewar su a irin wannan yankuna tambayar kinan ne wa kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu na jihar Borno Alhaji Usman Zanna ga kuma abin da ke cewa
mu mun sani cewa a Borno muna tare da ƴan Ibo da dadewa saboda haka yau su suka kira mu suka ce to su fa ba sa cikin wannan abun to muka kira su wannan maganan Biafra wane ne ba sa ciki to shine muka ba su tabbacin cewa su ƴan uwan mu ne kuma insha Allah duk inda suke a kananan hukumomi wanda suke zama insha Allah za a tafi tare ba wani fargaba
barista Obiara sun hakure shine mai baiwa kan kabilan Ibo shawara kan harkokin shari'a da kuma ya halarci wannan taro ga kuma irin bayanan da ya mun game da cigaba da kasancewar su a arewacin kasar
ya daide muna jira ayi mana magana kuma Allah ya kawo ranar ta yau aka ce mana kar mu tafi goyina mun murna sosai saboda mun san cewa notice da aka bayar din da care zai iya zama wani abun da bai zo da bakin gwamnati ba to ai a constitution namu ma abun da ya je mu tare bai nuna iri wannan ba ya nuna kowa ya zauna kowane gari kowane kungiyar da yake so ya zauna bunsa ya yi kasuwansa yayi ne samu zaman lafiya sa saboda haka
kun amince da kasancewa ɗan Najeriya kenan
me yasa ni a waje na a zoman Borno ina da shekara 34 a Borno to ina zan tafi ai in ka ce bar Borno ka ce maka doki ga wani naka gaya can dun ba abun da zai sani bar Maiduguri lokacin da naji magana din ma yawanci wanda suna kira na zoman lawyer naje muzu ba zai yi ba saboda bai zo ta kungiyar constitution namu sai dai goda aje constitution a gefe a ce ba amfani amma in har zafi constitution ba zancen notice ai constitution ta ba mu dama a section 41 cewa kowa ya zauna duk garin da yake so.
Shi ma mai alfarma Shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Ibn Kalbe Economy ya turo sako ga ƴan kabilan Ibo da ma ƴan arewacin Najeriya ta bakin wakilin sa wato Alhaji Zanna Hassan Boma. Ga kuma abin da ke cewa
sako da nake da shi kan taron da aka yi na haɗin kai da kuma kira ga su kabilan Ibo da suke mazauna a Borno akan ainihin kada zuciyarsu ya razana akan wannan wa'adi da aka basu wanda Bospa ta zo ta shirya aka zo tare da shugabannin su muka zanna wato tare ne wanda ainihin na haɗin kai da kuma neman zaman lafiya. Najeriya ƙasa ce guda ɗaya, al'umma kuma ɗaya ce, saboda haka kana Ibo kana Hausa kana Kaduri kana Yoruba dukkan mu ƴan ƙasar nan ne, wato rabe-rabe irin ta ainihin siyasa da kuma na kabila da wasu abubuwan nan ba zai kai mu ko ina ba. Saboda haka kira muke wa jama'a a haɗa kai a gina ƙasa a nemi zaman lafiya, amma wannan ainihin kira da su matasa na Ibo suka bara karkashin jagoranci shi Kano din nan, wato ba abinda zai kai mu ga mafita ba ne. Abinda muke so a ƙasar nan shine a samu ainihin wanzuwa da ci gaba da zaman lafiya.
To washin menene ma matsayin gwamnatin jihar Borno game da irin wannan cece kuce ta baikin da yawa gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Tima wanda kwamishinan ma'aikatar shari'a Barista Kakashe Ulawan ya wakilta ka kuma amsa Debani.
A matsayin gwamnatin jihar Borno da kuma gwamnatin Borno akan wannan batu shine mu bamu goyi bayan wannan kira da aka yi wa inyamurai su bar arewacin kasar nan ba. Muna so mu tabbatar wa inyamurai da duk wani kabilu da suke jihar Borno da gwamnatin jihar Borno a shirye take domin ta kare su da dukiyansu, rayukansu da dukiyansu. Su ƴan Najeriya ne kuma kundin tsarin mulkin kasar nan ta ba su daman su zauna su sayi gidaje ko kuma su sayi kasuwanci su ba tare da wani ya tozarta musu ba. Saboda haka mu muna nan a shirye muke domin mu zauna lafiya da wayannan mutane da muka zauna tun da can da su, kuma dokan kasa ya ba su dama su zauna. So ba ma tare da wannan korafi da su bar arewacin kasar nan.
Sai dai duk da irin wannan yunkuri na shugabanni da kuma kungiyoyi na kokarin ci gaba da dunkulewa a wuri guda, a wasu bangarorin kuma ana ci gaba da samun kiraye-kiraye ne na kafa yankin Biafra, yayin da hakan ke ci gaba da harsa kawasan arewacin kasar ki hada wasu shugabanni da ke nuni da cewa lokaci yayi da kowa zai kama gabansa. Hakan nan sai a kasar mafi yawan ƴan Najeriya da ma masu riƙe da madafan iko ba su goyi bayan irin waɗannan kiraye-kirayen ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Cewa a rarrabu don kwasuna kishi nata a yanzu suna faɗi mahaɗe kai lallai karmu rarrabu juna. Cancan farko akwai shugabanni na ta faɗa mana duk sun mana gargaɗe mahaɗe kai kadda mu hausuna. So kasar mu hakika mun wuce razana, Allah ya ji kansu Allah ya sa mu haɗe kai don mu kaunaci juna. Kare jami'a mu har haɗu duk kabilu guri ɗaya ba sa so a rarraba juna. Kai na ji sarakunan mu kun san ba sa yin ba'a kaulinsu na gaskiya ne.
Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo, sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman. A kasance lafiya.
madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa yanzu amma da din sauran abokanan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya